أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai, shi ne ya haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka, babban masallacin Juma'a na cikin garin Dutsen jihar Jigawa a wannan yammaci na Litinin, wanda yau 21 ga watan Ramadan, hijiran manzo alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1442, wanda ya dace da 3 ga watan 5 miladiya 2021. Jiya an karanta aya ta 5, mun yi tafsirin ta sai dai ba mu samu karantawa a cikin tafsiri abinda yake rubuce ba. Nan yake cewa ta kadu yace bita'i wa quri'a bilya'i, an karanta ta kadu samawatu ko ya kadu samawatu. Mafi yawan malaman kira'a ra'ul saba'a a cikinsu mutum 5 sun karanta takadu samawatu, domin za mu ga as-samawat mu'annath ne, duk da cewa ba wai haƙiƙi ba. To, 2 daga cikinsu Imamu Nafi da kuma al-Imamu al-Kisa'i sun karanta yakadu samawatu biliya. Saboda haka Allah yake cewa sammai sun kusa, yatafattarna, ya zama sun kyakkece sun tsatsage. Sai ce bita'i wa tashdid, a ce ya tafattarna, wa quri'a bin nun wa kasri ta'il mukhaffafa, an karanta da nunun da kuma yi wa ta'un kasara ba tare da shadda ba, a ce yan fatirna. Wannan shi ne ƙira'a ta Abu Amr al-Basri da kuma al-Imamu Shu'ba, abokin Imamu Hafs, wanda malamin su daya, sun karanta yan fatirna. Kaman fadin Allah subhanahu wataala, idza sama'un fatarat, kunga in fatarat. Saboda haka wato an karanta da wannan kira'u guda 2, shine yace min fawqihinna aitan shaqqu kullu wahidatin fawqa allati taliha, kowace sama ya zama ta tsatsage saman wacce take kasa da ita. Min al-azmati, ko kuma min azmatillahi ta'ala, min azmatillah, saboda ganin girman Allah subhanahu wa ta'ala da kasaita ta sa. Wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim, kuma su mala'iku suna yin tasbihi game da gode ma ubangijinsu. Ay mulabisina lilhamd, suna cakuɗe da godiya ga Allah. Wa yastaghfiruna liman fil ard, kuma suna nema gafara ga wanda suke ban ƙasa. Minal mu'minin, na daga cikin mu'minai, kaman yadda muka karanta ayat suratu Ghafir a jiya, ala inna allaha huwa al-ghafurur rahim, ku saurara, lalle Allah shi ne mai yawan gafara. Li auliya'ihi, ga masoyansa, ar-rahimu bihim, kuma shi ne mai jin ƙai gare su. Sai ce walladhina ittakhadhu min dunihi awliya, wanda kuma suka riki koma da bayan shi a matsayin masoya. Allahu hafizun alaihim, Allah subhanahu wa ta'ala mai sa ido ne a kansu. Wama anta alaihim biwakil, kuma kai baka zamo wakili a kansu ba. Wannan aya tana daga cikin ayoyi na narko ayoyi na jan kunne da kuma barazana domin al'adan mushrikan Qurayshawa musamman na wanda ake sauke wahayi a lokacin su kaman yanda mun sha fada ba so dai ba zai yi wahala ka samu gidan da babu gunki ko dai duk gida ka samu akwai gunkin su mai cin gashin kansa ko kuma duk kabila ka samu akwai gunkin ta wanda duk lokacin da bukatu suka taso shi suke durfafa ko da dawafi suka zo maimakon su kadaita Allah da tauhidi to sai sun rabo masa wannan daga cikin gumakan kaji mutum yana cewa labbaika la sharika lak illa sharikan huwa laka tamlikuhu wa ma malaka wai Allah baka da abokin tarayya sai dai kwaya dai tak wanda ka mallake shi da duk abin da ya mallaka wai su suna ganin tsarkake Allah ne anan nan suna ganin kamba ma Allah ne bashi matsayi ne wal iyazu billah to zai yi wahala ka samu gidan da ba sa bautar gumaka to shine Allah subhanahu wataala yake cewa wallazina ittakhadhu min dunihi wanda kuma suka riki koma da bayansa duk wanda ba Allah ba sunansa koma da bayan Allah wani idan an ce koma da bayan Allah yana dauka kalman ta takaita ne ga gunkin da aka sassaka ko aka kera na itace ko na tagulla ko na bakin karfe ko abin da ya kama da haka ko wata bishiya da za a je a share ana yi mata nau'i na ibada wani ya dauka wannan kawai shine koma da bayan Allah to duk wanda ba Allah ba sunansa koma da bayan Allah ko mala'ika ne ko annabi ne ko salihin bawa ne ko wane ne sunansa koma da bayan Allah dan abinda ake nufi da kalma ta koma da baya wanda bai kai matsayinsa ba wanda ba za a bashi sifa irin tasa ba to koda mala'ika ne koda annabi ne haramun ne ya dauki wata sifa daga cikin sifofin Allah subhanahu wataala a bashi to shi yasan ya kuke ji ana yawan amfani da min dunillahi ma'ana wanda ba Allah ba to duk wanda suka riki wani ba Allah ba awliya a matsayin iyayen gida ta fuskar bauta wanda suke karkatar da wani haƙƙi na Allah suna jinginawa zuwa gare su sai Allah ya ce Allahu hafizun alaihim Allah mai sa ido ne a kansu Allah mai la'akari da su ne ma'ana duk abin da suke Allah yana kallon su kuma akwai sakamakon da yake jiran su na tabbatar da cewa duk mutumin da ya san Allah ya san girman sa aka ce Allahu hafizun alai Allah yana sa ido a kansa to zai shiga taitayin sa kuma zai yi kaffa kaffa ko wani aka sa wanda ka san ba za ka laye ce masa ba aka ce an sa shi ya dunga sa ido a kan ka shigarka da fitarka to dole za ka yi kaffa kaffa ballantana subhanahu wataala wanda la takhfa alaihi khafiya duk wani abu mai boyuwa ba zai boyu gare shi ba sai Allah ya hutar da manzo alaihi salatu wassalam saboda damuwar da yake manzon Allah yana ga duk wani salo duk wata dabara ta isar da sako babu abin da manzon Allah bai yi ba wanda manzon Allah ya ga cewa duniya ce a gaban shi manzon Allah zai bashi wanda kuma lallashi da tara kasa da kambamawa shine a gaban sa manzon Allah zai yi masa akwai wanda ba musulmi bane ba manzo alaihi salam ya girmama su ya kambama su domin su yadda da wannan sako da yazo da shi wasu kuma manzo alaihi salam ya fahimci cewa dukiya suke so duniya suke so ya dabi dukiyar nan ya ba su to manzon Allah yana damuwa a ransa ta yadda wannan sako ba sa karbar sa to sai Allah yake rage masa damuwa yace wa ma anta alaihim biwakil kai baka zamo wakili akan su ba ba kai ne aka ce ka zamo mai muraqaban halin su ba dole sai sun yi daidai dole ayi nufin sai sun bi abin da aka ce anan da aka ce wallazina takhadhu min dunihi yace ma'budatin ghayrahu ababan bauta wanda ba shi ba to duk wanda suka rike su awliya a matsayin ababan bauta Allahu hafizun alaihim to Allah subhanahu wataala mai sa ido ne akan su yace muhsin a'malahum Allah mai kididdige ayyukansu ne wadabituha kuma mai kiyaye ayyukansu ne la yaghibu anhu minha shay'un babu wani abun da zai faku ya bace ma Allah bai gane wannan al'amarin ba liyujaziyahum kuma Allah subhanahu wataala domin yi masu sakamako mun sha fada cewa hatta mala'iku da Allah ya sa su rubuta ayyukan bayi ba wai dan aikin wani zai bata a wajen Allah ko wani kama da wani amanta a ba wani ladan wani ko a dauki aikin wani a samu wani ba shine ba Allah ya san dan adam mai musu ne mai taurin kai ne mai ja'in jani mun karanta hadisi a baya duk da wannan abubuwa da aka bi keke da keke amma za a tashi alkiyama mutum ya ce kawai shi mala'iku sun yi masa arin gizo sun rubuta masa laifin da bai san yayi ba Allah subhanahu wataala zai sa dauko masa komai dalla dalla kai kaza wuri kaza lokaci kaza kuma sai an tuno masa wato Allah subhanahu wataala ya samar da abubuwan da in wani yayi musu ada na wasu haqa'iq to mutumin yanzu dole ya gamsu cewa wannan abun haka yake domin yanzu irin abubuwan nan da Allah ya sama mana nan na dan hotuna ko na dan sauti babu su a wancan shekarun yanzu kila kun je taron daurin aure ko wani taro na wani abu ko wata munasaba ga kana an dauki hoton ka kuna gaisawa da wani ga kanan kana gyara hula ga kanan kun hada kafada kai da wani wannan hoton da aka dauka na shekara 50 na shekara nawa idan an hasko shi haka zaka ganka kuma gashi nan kana kaza din kuma kai ne wala an lokacin da zaka gani ma kai ka tsufa ila hoto ya wuce shekara 20-30 kaman yanta kuma amma ga kanan baka yi saka musa cewa kai ne kake yin kazan nan ba to in ya zamo dan adam Allah ya bashi wannan tunanin yanda zai nadi abubuwa yazo ya taskace su idan an bukace su azo a nuno su kalau to ina ga Allah da ya halice dan adam ya bashi tunani ya bashi dabaru to shi yasa Allah subhanahu wataala yake ta Allahu hafizun alaihim Allah subhanahu wataala mai sa ido ne mai tsaro ne akan su domin zai musu sakamako wa ma anta alaihim biwakil ya kai ma'aikin Allah baka zama wakili akan su ba ai bimuwakkalin bihim kai ba a wakilta ka dangane da su ba au bimawkulin ilaika amruhum ba a jingina al'amarin su zuwa gare ka ba aka ce kai ne zaka saita al'amuran su fama alaika illa albalag babu abin da yake kanka ya ma'aikin Allah sai isar da sako wa amma littiba'u wa ta'atu amma ya zama an yi bi sau da kafa an yi da'a lima ablagta ilaihim ga duk abin da ka isar masu fa huwa dakhilun fi dhalika sirr to wannan ya shiga a cikin wannan sirri allazi bihi takhdhu as-samawati wal ard wanda shine sammai da kasai suka rusuna masa wata khaful malaika kun malaiku ma yazmu suna jin tsoro fa tusabbihu Allah yazmu suna tsarkake Allah watastaghfiru li ahli al-ard kuma har yazmu suna nema gafara ga wanda suke ban kasa المخلوق لأجلهم الجنة والنار وان سبو دسو أكه لتي قطة الجنة معنى متفسير يناسو ينون تيوا بييسو درسنا وسو نسلما وسو ونقم سرينين الله باب هنن أن أدم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء سي الله سبحانه وتعالى يشير
وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي
Allah subhanahu wa ta'ala yace wa manzo alayhi salatu wa salam wa kadhalika awhayna ilayka kamar haka lamarin yake da muka yi maka wahayi qur'anan arabiyan wani abin karantawa da harshen larabci litunzira ummul qura domin kai gargadi ga uwar alqariyu wa man hawlaha da kuma wanda yake gaffanta watunzira yawmal jam'i kuma ka gargadi mutane wunin haduwa la raiba fihi wanda babu shakku a cikin sa yadda yanayi zai kasance a wannan wuni fariqun fil janna akwai wata jama'a wacce take cikin aljanna wa fariqun fis sa'ir sannan akwai wata jama'a wacce take cikin wuta walau sha Allah da Allah subhanahu wata'ala ya ga dama laj'alahum ummatan wahida da ya saka su a matsayin al'umma daya walakin sai dai yudkhilu man yasha'u fi rahmati yana saka wanda yaso ya ga dama a cikin jin kansa wadh-dhalimuna su kuma adh-dhalumai ma lahum min waliyyin wala nasir ba su da wani masoyi ko kuma wani mataimaki Allah subhanahu wa ta'ala bai zai gushe ba a cikin Qur'ani yana hikaito wa manzo alaihi salatu wassalam abubuwa wanda suke faruwa a duniya da kuma wanda za su faru a lahira can farko an karanta kadhalika yuhi ilayka wa ila alladhina min qablik to nan Allah sai ce wa kadhalika awhayna ilayka kamar yadda muka yi wahayi ga annabawa da suka gabace ka to kamar haka ne muka yi wahayi zuwa gare ka qur'anan arabiyan abin karantawa da harshen larabci larabci an kiraye shi al-arabiyya domin shi al-uruba shine wato taqatut ta'bir kaman a ce mutun ya sami daman fayyace da amaye abin da yake cikin zuciyarsa larabawa su kadai ne suke da wannan harshen tilo wanda da shi zaka iya bayyana duk abin da kirjinka ko zuciyarka ta kunsa yanzu kai a matsayinka na bahaushe akwai abin da zaka ji ga wani abu a cikin zuciyarka amma kuma baka da wadatattun kalmomin da zaka fayyace shi mai saurare ya fahimce ka amma abin a cikin zuciya kuma kana jin gashi koda ka fade shi to hankalinka zai baka ba haka ya kamata ka amaye shi ka fayyace shi ba haka abin yake a yaren turanci haka yake a yaren fulani bare-bare duk wani yare babu yaren da yake fitar da muradin mai shi ya fayyace shi kaman yanda yake so in ba larabci ba shi kadai ne tilo yake da wannan matsayin to shi yasa al-uruba kishiyan al-ujma al-ujma shine ajamanci gwaranci to Allah subhanahu wata'ala sai ya zabi wannan yare ga annabin karshe alayhi salatu wassalam ga kuma littafi na a karshe shine al-qur'ani to Allah subhanahu wata'ala yake cewa haka nan muka yi maka wahayin abun karantawa da harshen larabci me yasa aka yi maka wahayin sa da larabci litunzira ummul qura domin kai gargadi ga uwar alqariyu uwar alqariyu ita ce makka manzo alaihi salatu wassalam kamar yanda ashabu sunan suka rawaito hadisi imam tirmidhi ya hasana wannan hadisi yace lokacin da manzo alaihi salatu wassalam ya fita daga makka zai yi hijira bayan ya fita ya bar wajen gari ya tsaya ya kalli makka yace wallahi ke ce mafi alkhairi mafi soyuwar garuruwan Allah a wajen Allah in ba dan mutananki sun fitar da ni daga cikinki ba to da ba zan fita ba to wannan zai nuna matsayin makka da kuma ainihin darajar ta to shi yasa Allah ya kiraye ta ummul qura uwar alqariyu wasu malamai sun yi wani hasashe ko ya zamo daidai ko ba zai zamo daidai ba Allah shi ya sani amma dai suna cewa inda ɗakin Ka'aba Allah ya girka shi shine tsakiyar duniya gabaki daya. Da za ka sa ma'auni ka auna gabar da yamma kudu da arewa, to zai zama cewa daidai da daidai haka Ka'aba take. Allah shine mafi sani, amma malamai sun ambata wannan. To ko ba komai dai, ita maka Allah ya kiraye ta ummul qura, ita ce uwar dukkan alƙaryu gabaki daya, ita ce take haɗe duk waɗansu alƙaryu, kuma ita ce take iya tara su. Ka kalli al'amarin aikin haji in ya zo, babu inda yake haɗa al'ummatai a lokaci ɗaya, mabambantan yarurruka, mabambantan launuka, mabambantan ra'ayuyyuka da ittijahat kamar Makka. Za ka ga cewa fararen kansu, sai ka ga wannan fari farinsa ya saba da wane, wane shi ma fari farinsa ya saba da fari na su wane, hakanan jajaye, hakanan bakaken, hakanan abin da ake cewa wankantar wada, duk ga su nan sun hadu. Ka ga mutum ja, ka ga yalon mutum, ka ga farin mutum, ba za ka iya tantancewa ba sai sun hadu, ka ce lalle wannan fatarsa jar fata ce, wannan fara fata ce, wannan kuma yalwar fata ce, ba fara ba ce, ba ja ba ce. To Makka ta zama uwar alƙaryu, shi yasa Allah subhanahu wataala ya sanya ta makoma ga dukkan wani musulmi wanda zai je sauki azumin farallin haji daga ko ina zai je. To Allah yake ta domin a yi gargadi ga uwar alƙaryu, wa man haulaha, da kuma wanda suke daura da ita. To ana nufin haulaha irin su Jidda, irin su Yaman, irin sauran wurare da ba za su wuce kila kilomita 70, 150 ko ku a'a, ana nufin haulaha har munan. Wasu suka ce wannan aya tana magana akan Makka da gefanta, wala'alla ko da ba su zamo masu nisa ba. To amma tare da cewa waɗansu ayoyin sun nuna cewa ba a nan saƙon yake taƙaitawa ba, don Allah yana cewa tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Kaga lil'alamina, duk duniya Allah ya saukar da alqur'ani ga bawansa manzo alaihi salatu wassalam don ya zama mai gargadi ga duk duniya gabaki daya. Daga cikin khasa'is na manzo alaihi salatu wassalam, duk annabin da aka aika to zuwa ga al'ummar sane shi kadai, wa ila thamuda akhahum salihan wa ila adin akhahum huda, gashi nan wa ila madyan akhahum shu'aiba, duk kowace al'umma zaka ga annabin suna su ne ake be. To amma shi manzo alaihi salam sai Allah ya ce wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi, ba mu aiko ka ba sai ga gabaki ɗayan mutane, bashiran wa nadhira. Shi yasa manzo alaihi salam yace ina rantsuwa da wanda raina yake hannunsa, babu wanda zai ji wannan sako na aiko ne, ko ba yahude ne, ko ba nasare ne, ko ba majuse ne, ya mutu ran da zai mutu bai imani da ni ba, face sai wuta ta zamo makomarsa. Saboda haka wani da zai ce wai shi yana wani addini na wani annabi, ka san har yanzu akwai su wai su mabiya annabi wani ne, kenan su suna nufin banda manzo alaihi salatu wassalam, su mabiya littafi kaza ne, shi kuma manzo alaihi salatu wassalam annabi ne na duk duniya gabaki daya. Yadda manzanci yake, yadda sakon Allah yake, idan kana so ka yi misalin sa yadda mutane za su fahimce shi, yadda ka san malami da zai shigo aji a lokacin hissarsa, a lokacin firar dinsa, za ka samu firar din nan akwai ta minti 30, akwai ta awa daya, kila ma idan jami'o'i ne ko wasu high institution akwai awa 2. Kowane malami ko lecturer yana da lokacin da aka ɗeba masa, idan yazo yayin darasin sa ko yayin laccarsa a wannan lokacin ai ana kada kararrawa idan primary ne ko secondary me zai biyo baya kila wani ma yana daga hannu na ce mallam ina da tambaya sai ce an kada lokaci na ya kare kaga fita zai wani malamin ya shigo haka nan idan lecturer ne yana cikin yi wani ma bai kai karshen abin da yake so yayi ba kawai sai ya duba sai ya ga lokaci yayi kawai sai ga wani lecturer yana nan yana jira ya fito kuma dole ya fito lokacin sa ya kare to ashe duk annabawa da Allah subhanahu wataala ya aiko kowanne sai da Allah ya bashi period din sa sai da ya bashi lokacin sa a yanzu wannan period din da muke ciki ta wace ta manzo alaihi salatu wasalam shi yasa manzo alaihi salam a wani hadisi yake cewa da annabi Musa yana raye to babu abin da zai wadace shi face yayi man biyayya ma'ana dole ya zamo shi ma mabiyi na manzo alaihi salam ba wai annabi mai cin gashin kansa ba to saboda haka shikenan wa man haulaha dole zamu ce ma'ana ce mai fadi duk ko ina in banda makka sunan sa haulaha daga makka ka nufi china ka nufi ina ne ko ina shine haulaha daura da ita gefenta inda ba a nufin makka ba to wannan shine hikima ta yin wahayi ga manzo alaihi salatu wassalam sai yace wa tunzira yawmal jam'i nan da aka ce litunzira ummul qura kaga ana nufin mutanen ba wai ana nufin dakuna da gidaje zai zo yayi wa wa'azi ba kenan litunzira ahla ummul qura dan kai wa'azi ga mutanen da suke cikin kowa alƙarya sai aka ce wa tunzira yawmal jam'i kuma domin ka gargadi mutane wani wuni na tattaruwa wani wuni na haduwa a rayuwar duniya duk girman taro duk muhimmancin sa koda a ƙasan ne ba isa a ce yau taro kwaya ɗaya tak ake yi ba ba zai rasa karami ba babu wannan taron a duniya taro mafi girma shine Arafa a wajen musulmi to lokacin da wasu musulmi suke Arafa kila zaka samu wasu musulmin suna masallaci suna sallah kaga ita ma taruwa ce zaka samu wasu musulmin suna meeting a wani wuri zaka samu wasu ma wanda ba musulmi ba suna wasu tarurruka akalla dai zaka ce an samu team biyu ko da ka ce da babba da garami haka nan a cikin kasa guda ko da a ce ana bukin yancin wannan kasar kaga dai shine taro mafi girma a wannan wuni da aka yi ko kuma ka ce taro na idi idan babban sallah ko karamar sallah to ko da idin ai ba lokaci ɗaya ake yin sa ba idan garuruwa ko gari yana da fadi lokacin da wancan suke nasu lokacin wasu ma sun fara taruwa lokacin da wasu kammala lokacin wasu za su fara ma'ana dai sai an samu taron da ya wuce ɗaya to amma ban da lahira lahira taro ne kwaya ɗaya tak kuma babu wakilci to shine yake cewa wa tunzira yawmal jam'i ka gargadi mutane ranan haduwa haduwa ce wanda Allah ya tsara za a yi ta a wani lokaci sananne iyakantacce a wuri iyakantacce sananne Allah ya ce wa yawma nusayyiru aljibala wa tara al-arda barizatan wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada lokacin da za a tafi yadda duwatsu ka duba girman duwatsu wa taral jibala tahsibuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab kana ganin dutse wani gingime mai abu mai tauri mai karfi rannan yadda ka san gajimarai haka za ka ga cewa ainifin iska tana wato ainifin wulla shi tana kada shi to Allah sai ke cewa za a tafi yadda duwatsu wataral arda barizatan kaga kasa ga ta nan fetal ba wani tudu ba wani rami ba wani kwari mun tara su ga baki daya falam nugadir minhum ahada ba wani wanda aka rage Hausa suna cewa babu barin daka a duniya ne za a zo ana wani taro wani na gida bai masa ana yi ba to a rannan kowa da kowa zai hadu. Allah subhanahu wataala yake cewa qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'un ila miqati yawmin ma'lum. Allah subhanahu wataala ce da na farko da na ƙarshe duka za a tara su ga wani lokaci na wuni wanda yake sananne. Mu wannan al'umma ta manzo alaihi salam wato gata ne Allah ya mana ba wai kadan ba. Yanzu kun ga mu ne na ƙarshe. Yanda misalin mu yake da misalin sauran al'ummatai, yanzu muna cikin watan Ramadan, sai a ce akwai mutane dufa 12, ma'ana kungiya ko tim 12. Sai ka ce ma wani kana nufin za ka fara raba wani abu ɗaya ga watan Ramadan, sai ka ce ma kashin farko su zo a cikin watan Shawwal kana neman su. Wata nawa za su yi kafin Ramadan ya zo? Sai sun yi wata 11. Sannan sai ka ce ma wa'yansu su zo watan Dhulqa'ada, wasu ka ce su zo Dhulhajji, wasu Muharram, wasu Safar, wasu Rabi'ul Awwal, wasu Rabi'ul Thani, Jumadal Ula, Jumadal Thaniya, Rajab, Sha'ban. Mu sai aka ce mu zo 30 ga watan Sha'ban don Allah an yi mana gata ko ba a yi mana ba. Kun fahimci maganar da nake faɗa? Sauran fajira suke ta yi, sauran suna nan suna ta jira fa, sai ɗaya ga watan Ramadan ta yi. Mu kun ga muna zuwa kawai shikenan sai a sallame mu. Su kuma sun yi dogon jira. Yanzu duniyan nan a nan ba wanda ya isa ya ce shekarar ta 1000. To fa ku sani duk mutanen da Allah ya sana nan cikin ƙasar nan abin ne. Wani yanzu shekararsa 10,000 a cikin ƙasa. Ka duba tsawon shekara 10 ma, duba tsawon shekara 100, duba tsawon shekara 1000. To kila wani shekararsa 10,000 yanzu abin ne, wani 5,000, wani 3,000, wani 1,000, wani shekara 100 kaza. To amma mu ne na ƙarshe. Wani ma da za a binne shi babu daɗewa shi kira alkiyama ta tsaya. Wannan karimci ne Allah ya mana, kamar ana nuna ku ne ƴan gata wanda ba za ku yi dogon jira kamar yanda wasunku suka yi dogon jira ba. To Allah subhanahu wataala ya nuna dole sai an haɗu. Shi yasa ya ce Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi. Kaga Allah ya ce la yajma'annakum, sai da rantsuwa, la yajma'annakum ila yawmil qiyama. Lalle Allah sai ya tashe ku ranar tashin alkiyama, sai ya hada ku, kuma sai ya ce la rayba fihi, babu wani shakku a cikin wunin, babu shakku a cikin haduwa. Ya ce la rayba fihi, babu wani shakku. Sai ya ce fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. To bayan an hadu an dunkule, to daga nan kuma me zai biyo baya? Rarrabuwa. A ce wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, ya ku masu manyan laifuka ku rarrabu ku ware, ba za ku haɗu da wanda suke ainihin mutanen kirki ba. To Allah subhanahu wataala ya nuna ita haɗuwar za a yi ta ya zama an dunkula. To daga baya kuma Allah sai ya karkasa mutane, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Me wannan gaba take nuna mana? Aljanna A ce da B. Ko dai mutum ya zama gidan aljanna ko kuma ya zama ina gidan wuta, Allah ya kiyashe mu. To kila wani zai iya cewa akwai a Araf, wal arafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahum. To ai sai mu ce su ma ƴan Araf din ba nan za su dawwama ba, dan Allah subhanahu wataala yana faɗa mana ƴan Araf suna za su kira ƴan aljanna an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Su ma suna sa zuciya za su shiga, mana ƴan Araf ko ba dade ko ba jima dai ana sa ran mako musu shine aljanna. Kaga dai kenan tim din guda biyu ne, babu na uku. to saboda haka shi yasa Allah yace fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, wata jama'a tana cikin aljanna wata kuma tana cikin wuta. Wato ku duba, Allah bai ce fariqun satadkhulul janna ba, sai ce fil jannati, sun ma riga sun shiga, wa fariqun fis sa'ir, wata jama'ar sun riga sun shiga cikin wutar. Saboda Allah ya san la mahala, kai ko ni mu ne muke kila wa kala tayyu abin ya kasance, tayyu yake kasancewa. To shi ku Allah in yace ayi sai an yi, to shi san yayi riga ya fadi matsayin kowa, kuma ya nuna cewa shikenan an ma riga an tabbata. Sai yace walau sha Allah, da Allah ya ga dama, laja'alahum ummatan wahida, da ya sanya ɗan adam gabaki ɗaya al'umma ce dunƙulalliya. Wasu suka ce ummatan wahida, inda an ga dama ko dai su zamo musulmi tsantsa ba wanda zai kangare wa Allah, ko kuma su zamo kafirai tsantsa ba wanda zai ma Allah da'a, inda Allah ya so ko dai daman ko hagun. Wasu suka ce a'a, ummatan wahida ana nufin mutanen kirki. Da Allah ya so, to da ya sa kowa ya zamo mutumin kirki, amma ina ya Allah zai yi wuta kuma ya ce wanda za a saka ciki mutum da aljan kuma a ce kowa ya zama mutumin kirki? Aikin Allah ya zamo shirme kenan, wanda ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira, Allah ba zai taba abinda ba zai yi ba, Allah ba zai taba abinda ba zai tabbata ba. Saboda haka kai ne za ka iya zuwa kai abinda ba lallai iya yiwuwa ba. Yanzu kai za ka iya zowa ka zo bakin titi, ka zo ka yi shagunan haya, ka yi musu kwalliya, ka ɗanɗashe su, kana jiran mai kwasomomi, wani shagon ya shekara biyu ko ta yashi ba a yi ba, ko ɓera bai shiga ba, ka gaba haka ka so ba, kai da isan samun kai lokacin da ka gama su ‘yan mutane kowa ya kama ya shiga, to amma sai ka gama ki shiga. Saboda abin ba a hannunka yake ba, to amma shi abin da Allah ya yi, to manufar yin wannan abin sai ta tabbata. Shi ne ke cewa da ya ga dama, da sun zamo al'umma guda ɗaya. Walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmati, sai dai Allah yana shigar da wanda ya ga dama a cikin jin kansa. Wadh-dhalimuna, su kuma adh-dhalumai, ma lahum min waliyyin wala nasir, ba su da wani masoyi ko wani mataimaki. Ya inganta a hadithi, manzo alaihi salatu wassalam wata ran sahabbai suna zazzaune, sai manzo Allah ya fito da littattafai guda biyu, sai ya ce yanzu ko kun san me ke cikin littattafan nan na hannuna? Suka ce illa an tukbirana ya rasulullah, ai ba za mu iya sani ba sai ka faɗa mana. Sai ya ɗaga ɗayan ya ce wannan sunayen ‘yan aljanna ne, da sunayensu da iyayensu da ƙabilunsu, kuma an riga an buga stam ba ƙari ba rage. Ya ɗaga ɗayan ya ce wannan kuma sunayen ‘yan wuta ne, da iyayensu da ƙabilunsu, kuma an riga an gama. Sahabbai suka ce idan fa fi mal amalu ya rasulullah, to in ku haka ne to ai sai a daina aiki. Kowa sai ce ya kwanta, manzo alaihi salam ya ce a'a, e imalu fa kullum muyassarun lima khuliqa lahu, ku je ku yi aiki, kowa an hore masa aikin abinda aka halice shi saboda shi. Wanda Allah ya rubuta dan wuta ne, duk fitsara ba za ta yi masa wahala ba, duk rashin tausayi da rashin mutunci ba zai masa wahala ba. Yanzu kaga dan adam ya zo ya sa adda ko wuka ya gididdiba dan adam, akwai wanda ake ba mu labari sun zo ta'addanci a garin, ba su samu wanda za su yi ba illa ba, jinjiri da ya cika kwana bakwai a wannan ranar, suka ɗauko shi tukunya tana zabalbala suka kunduma shi a ciki. Yanzu wanda ya yi wannan ya kake zaton zuciyarsa, kuma me zai yi babban mutum mai shekaru na rashin tausayi? Kai mamaki, jinjirin da kwanansa bakwai a duniya bai ma san kansa ba, ballantana ya kai sabo. To wannan kawai yana nuna maka alƙawarin Allah, duk wanda Allah ya halice shi saboda wuta, to aikin wuta ba zai masa wahala ba. Duk yadda ake tsoron abun, ana kyankyamin sa, abun bai burge ba, to shi wannan abun yayi masa. Yanzu wani daga cikin masallacin nan, da za a ce karfe ɗayan dare ka fito ka shiga cikin makabarta ka zagaya minti biyar ka koma gida, sai ka ji cewa kai gaskiyar lamari ba za ta sabu ba. In ma wani horo za a yi maka, to a yi maka wani banda wannan. To ko kun san wani shi kuma wannan lokacin yake jira ya tashi ya je makabartan ya tone wani? Wani wannan lokacin yake jira ya je ya tona makabartan ya saka wani abun a ciki domin biyan bukatarsa? Wani ma abin tausayi biyan bukatar wani tsabana shi ba? Yana kokari ya lalata lahirarsa saboda duniyar wani? To shi yasa anan Allah yake cewa fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Haka Allah ya kasa duk wahalar da'a, duk yadda ba ta burge mutane, to wallahi wani ya ji ya gani. Yanzu ku duba azumin nan da rana da zafi, wani ma ga karancin abun hannu, amma wallahi zai yi azumin sa lafiya kalau, ya fita rana, ya fita kasuwa, ya fita gona, ya fita ina, kuma ba zai dauki kofin ruwa ya sha ba saboda mutane ba sa ganin sa. Ya san wanda ya ce azumin nan yana ganin sa. Duk daɗin baccin nan wani zai yi haƙuri da shi, ko dai ya sallarsa a gida ko ya zo masallaci ya yi, saboda me? Yana neman yarda Allah. Duk daɗin kuɗi mutum yana son kayansa, haka zai fitar ya taimaki bayin Allah, ya taimaki addinin Allah. Wani kuma idan kaga kuɗinsa sun fita, to wallahi a saban Allah ne. Bai lamunci kuɗinsa da ya kai 1,000 ya hidimta ma addini ko bayin Allah ba. To ashe kaga wannan kawai ya isa ka kalli rayuwa ka ce lallai da Allah ya yi wuta ya yi aljanna, to shi ya san abin da ya halitta. Yadda fuskoki suke daban-daban, haka tunani yake daban-daban, haka kuma ittijahi yake ainihin daban-daban. A nan kamar yadda muka sha faɗa, ba wanda ya isa ya yi wa Allah hujja da cewa to ai tunda manzon Allah ya ce an rubuta komai, to shi shikenan ya zauna. Tunda sahabbai suka ambaci wannan aka nuna ba haka bane, to kai ma dole ka haƙura. Kuma Allah ya ba kowa hankali, kamar yadda muka sha faɗa, hankalin nan da Allah ya baka shine uzuri, shine yankan hanzari. Shi mahaukaci da Allah bai bashi hankali ba, ai kun ga babu alƙalami a kansa, domin shi komai daidai ne a wajensa. Ya sha ruwan kwata, ya sha ruwan rijiya, ya fito da tufafi, ya tsirara, duk komai daidai ne a wajensa, saboda an zare hankali tattare da shi. Kun ga saboda hikimar shari'a ba alƙalami a kansa. Shi yasa shi ma yaro ƙarami wanda yake irin wannan yanayin ya tsirara a gabanka ba komai bane, shi ma babu alƙalami a kansa. To amma kai da Allah ya baka hankali, ka san abu mai cutarwa kana kauce masa, ka san abu mai amfani kana nemansa, to baka da hujjar da zaka je ma Allah lahira a tambaye ka me yasa kake sabo ko ka ƙi bin Allah, ka ce ai ka ji labari an rubuta komai. To Allah ya kiyaye ki da dama, kai sunan naka yana hannun hagun, shi yasa ka ɗauki wannan matakin. Allah ya kiyaye. Allah subhanahu wataala kamar yadda ya faɗa a nan mai tafsiri sai yake cewa da aka ce wa kadhalika, ai kamar haka ne, mithlu dhalikal iha, kamar dai irin wannan wahayi da aka yi, auhayna ilayka qur'anan arabiyyan, kamar haka ne muka yi maka wahayin abin karantawa da larabci, litunzira shine tukhawif, domin ka tsoratar, ka ja kunnuwan ummal qura, mutanen wa alqarya wa man haulaha, da wanda suke gefanta. Sai ce ai ahla makkata wa sa'iran nas, shine mutanen makka da sauran mutane, wa tunzira yawmal jam'i, kuma ka gargadi mutane wuni na haduwa ay yawmal qiyama shine wunin tashin alqiyama tujma'u fihi alkhalaiqu za a hada halittu gabaki daya anan kakkai tunanin wai kai dan adam alkhalaiq halittu beraye kyanwoyi awaki tumaki shanu raquma kowa duk sai an halu wato wannan zai sa kai tunanin aikin Allah sai dai a barwa Allah yanzu dan Allah gayan a ce ana so a hada kowa da kowa da dabbobi da kwari wuri daya inda kuma za a iya isan musu sako a lokaci daya yanzu misali a ce mutanen jihar nan kai na masarautar nan kadai a ce a hada su wuri daya da dabbobin su da tsuntsayen su da kwarin su da yan adam din su a ce fili daya ya hada su kuma a isar da sako a lokaci daya kowa ya ji wani filin kake da shi na masarautar nan kawai to kaji wani ce garin nan ba garin nan kawai a ce da dabbobinsa da tsuntsayensa da mutanensa maza da mata fili daya ya hada su kuma a isar da sako a lokaci daya baka da wannan filin kuma baka da wanda zai iya isar da wannan sakon to sai aka ce maka al'umma kakaf wannan wurin da muke zaune Allah shi ya san dubunnan daruruwa da aka binne a nan al'ummatan da suka wuce daruruwa da dubunnan shekaru kuma dunnan za a fito shi yasa malamai suke cewa idan aka yi busar tashi kabari daya Allah shi ya san adadin da zai fita saboda an binne shekaru aru kuma dunnan Allah zai tashi kayansa to wannan zai nuna maka aikin Allah nasa ne shi kadai kuma kada ka yi tunanin dan adam dan tsugul kamar haka zaka tashi an girmama halittun mutane hadisi yace dan wuta hakorinsa kawai ya kai girman dutsen Uhud ina yanda ya kansa yake ya gangan jikinsa take wani fili zai iya dauka su shi kadai da makamantansa kuma ka tuna fa ƴan wutan nan su suka fi yawa mutanen da Allah zai kona su ne ninkin baninki akan ƴan aljanna ka kalli kasar ka kawai inda zaka zo ka kalli adadin mutanen kasar nan da wanda suke musulunci da wanda ba sa musulunci zaka ga cewa wanda ba sa musuluncin nan da maguzagunsu da kiristocinsu da yahudawansu mutane nawa ne to ka aje ma kasar mu mun gode ma Allah mu musulmi mu ne mafi yawa je ka irin Turai da America inda zaka samu musulmin su ne cikin tokali kuma wannan shine majoritin duniyar nan ma'ana arna su ne mafi yawa akwai garin da zaka je a duniyar nan ba musulmi ba dai tak a Spain akwai irin wayannan garuruwan a yanzu garin da ba musulmi kwaya daya zunzurutun arnali to aka ce duk za a tace irin wannan girman wani wuri kake kiyasa wurin da zai dauke su inda ba dan aikin Allah bane subhanahu wataala shine yake cewa la raiba fi shine la shakka fihi fariqun minhum wata jama'a daga cikin su fil janna suna cikin aljanna wa fariqun fi sa'ir wata jama'ar kuma tana cikin wuta shine annar walau sha Allahu da Allah ya ga dama laja'alahum ummatan wahida da ya sanya su a matsayin al'umma guda daya ai ala dinin wahidin da Allah ga dama da ya sanya su akan addini guda daya wa huwa al-islam shine musulunci bi an yutli'ahum ala zalika sir shine Allah ya tsinka yadda su ga wannan sirri ma'ana kin sa musu shari'a fayadkhulunahu sai su shiga cikin musulunci munqadina li amrillah suna masu jawuwa ga umarnin Allah walakin sai dai akhfahu an kathirin minhum Allah ya boye wannan kyauta da baiwa ga mutane da yawa da yawa fatafarraqu zalika tafarruq sai suka karkasu irin wannan karkasuwa walakin sai dai shi Allah yudkhilu man yasha fi rahmati yana saka wanda ya ga dama a cikin jin kansa Allah ka samu a cikin su wadhalimuna su kuma azzalimai shine ce alkafirun kafirai malahum min waliyin ba su da wani masoyi ba su da wani majibinci wala nasir ba su da wani mataimaki ya dafa wa anhumul azab wanda zai tunkuri azaba daga gare su sai Allah ya ce to an ce lokaci yayi za mu tsaya a nan abinda muka yi daidai muna fata Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda mu kuskure muna fata Allah gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din amin mai tambayar farko ya ce malam tambaya ta anan ita ce malam ni dai na kasance mai sana'ar downloading ma'ana mai tura fina-finan Hausa da India da American da kuma waƙoƙin Hausa da na Turanci da kuma karatun Alƙur'ani kaga dai malam mai tambaya ne ban kai ga cewa komai ba amma masu sauraro sun ji cewa Qur'anin ya zama kurar baya a wajen ture-turen da kake turawa to sai yake cewa malam abinda nake son karin bayani a nan shine na ji wasu malaman suna cewa waka haramun ce to malam menene hukuncin wannan sana'ar tamu daga ƙarshe ina roƙon malam da sauran al'umma musulmi dan Allah a taya ni addu'ar Allah ya canza mun da sana'ar da tafi alkhairi to wannan malam mai tambaya ko da ban ce komai ba ka amsa tambayar ka kai da kanka domin ka fahimci daga cikin ture-turen nan akwai abin da tura shi ba alheri ba ne ƙarin bayanin da zan yi maka a nan shi ne kalma ta waƙa larabawa sun kasa waƙe-waƙe kusan gida uku mu ne kawai muke ta waƙa a wajen larabawa akwai ashiru akwai annazmu akwai algina idan aka ce annazm shine tsarin waƙen da aka waƙe addini misali zaka samu akwai waƙe da aka waƙe fiqhu ko hadisi dauki shadibiyya ta qira'atu sab'a dauki alfiyatu suyuti ta mutsarawal hadith alfiyatu al-iraqi duk ga sunan alfiya da ta nahawu da ta balaga da wane ne duk ga sunan to kaga wannan sunansa annazmu ba sunansa ashiru ba ashiru shine waka da za a zo a rera ta babu busa ba kida a ciki to ita wannan kala biyu ce akwai wakar da ba wani malami da ya ce haramun ce waka ce da ta kunshi kalmomi masu tsafta waka ce da ta kunshi abubuwa masu amfani dauki Hassan ibn Thabit sahabin manzo alaihi salatu wassalam ya kasance yana da waƙe-waƙe da yake difa'i ga manzo alaihi salam duk lokacin da mushrikan Quraishawa suka yi waƙar zambo ga manzo alaihi salam to sai ya maida musu martani da kakkaifan harshen da Allah ya bashi har ma wata rana yana rerawa manzo alaihi salam ya ce zauna ya bashi wurin zama ya ce zauna mala'ika jibril yana tare da kai shi ya sanya wata rana yana rerawa mu a cikin masallacin Madina sai sayyidina Umar ya harare shi sai ya ce na rera ta anan wanda ya fi ka daraja yana kallo na bai ce komai ba sayyidina Umar ya shiru bai karasa komai ba to kaga ashe akwai waƙe-waƙe ko na larabci ko na Hausa wasu ma za ka samu wa'azi ne wasu kuma na hikimar rayuwa yanzu ɗauki infiraji ta malam na mangi ɗauki malam na mai ganji waƙoƙi ne wanda suke kamar ma za ka ce na wa'azi da tarbiyya ɗauki waƙoƙi na hikima irin na su Aliyu Aƙilu ga su nan wanda zaka samu su kuma suna koya ma kyakkyawar zamantakewa, ka san kanka, ka san al'ummarka, ka san yadda ya kamata ka rayu. Ba wani malami da yace wannan ba su da kyau, bal wannan zaka ce ababen nema nema, domin ita waka daga cikin abin da Allah ya mata tana da wani tasiri a cikin zuciya sama da yanda kawai magana a baki take yi. Larabawa saboda yadda suka san tasirin waka, idan ana so a zuga wata al'umma akan wani abu, to sai a tura ƙwararre a wajen waka ya je dungare ra waka. Yanzu nan za ga wannan ya zaro mashi, wannan kansakali, wannan kibiya, saboda tasirin waka. To wannan ita ce bangare na hannun dama. Akwai kuma waka ta bangaren hagu, wanda za ka samu zambo ne, ƙarya ce, sharri ne, yarfe ne, to wannan haramun ne, haramun ne, haramun ne, haramun ne. Akwai su a cikin Hausawanmu, akwai su a cikin kowane yare, wanda za ka samu wasu ma ba tsace a dinga faɗin abubuwa wanda suke ba masu mutunci, ko wanda ya kamata mai mutunci ya ji ba. To wannan haramun ne. Sannan akwai algina. Algina shi kuma waƙar da aka haɗa ta da kaɗe-kaɗe ko wasu bushe-bushe, to wannan musulunci ya hana wannan. Shi yasa duk lokacin da ka ji algina za ka samu babu alkhairi a cikin irin wannan abubuwan. Saboda haka kai mai downloading ɗin waƙe-waƙe kuma ka ce ma na India, daga cikin hatsarin irin wannan sai ka samu wannan indiyoyin masu wannan waƙe-waƙe, kai dai ba ka jin yarensu. Wasu ma za ka samu maguzawa ne, arna ne, suna zuga guma kansu, wasu ma suna zagin addinin musulunci, wasu ma kai baƙin nan kai suke wa sharri suna ɓata ka, suna wato Allah wadai da kai, suna sifanta ka da wani abu mara kyau. To kuma sai ka zo har kana yaɗawa, kana tura ma wasu. Wasu ka samu cewa abubuwa ne na batsa, wasu masu motsa sha'awa ga matasa wanda za su kai su wuri wanda bai dace ba. To ka sani duk lokacin da ka tura ɗaya daga cikin irin wannan, ya zamo wannan waƙar ta haifar da wani mummunan abu, to kana da kamasho gundume mai akan wannan. Ko ba komai ka tura waƙar da za a dunga ji tana ɓata tarbiyya, wannan ba ƙaramin musiba bace ba. Saboda haka muna maka addu'a, Allah subhanahu wataala ya baka abin da yafi wannan zama alkhairi. Da za ka yi haƙuri ma ka ce kawai kai yanzu Qur'ani za ka dunga turawa da wa'azuzzuka, ƙarshe sai ga cewa ka samu tagomashi sosai. Sai dai kuma ka san irin matasan da suke zuwa ɗin, sai dai in canji za a samu kuma. Tambaya ta ƙarshe wannan ya ce, malam ina tambaya game da halaccin ko haramcin kasuwancin coins, wato crypto currency. To wannan kasuwancin gaskiya ban san tafsilinsa ba. Akwai wani daga cikin ƴan uwa da da na so ko in kira shi min tafsili, ban samu lokaci ba. To amma abinda zan ce kafin zan bincika in ji tafsilinsa, in na samu tafsil ɗinsa to zan san abinda zan ce. Amma abinda zan faɗa kafin lokacin a dunkule, wallahi mafi yawan kasuwancin nan da ake online 90 ɗinsu a cikin 100 ko ma da ɗoriya za ka samu ɗayan biyu, ko dai haramtattu ne. Akwai riba da ƙazantattun al'amurra sai aka rufe kura da fatar akuya, ko kuma a'a asalin kasuwancin ba haram ba ne, halattacce ne, amma kuma tarko aka ɗana maka sai ka saki jiki ka tura kuɗi, ka tura kuɗi sai a rufe da kai. Ina tuna wasu watanni muna karatun Bukhari na amsa irin tambaya irin wannan, ba wai ta irin wannan ba, amma dai wani yake tambaya wani kasuwanci na online, nake cewa to ku yi hankali da irin wannan kasuwancin. Duk inda wani ɗan ƙasar waje yake, musamman arni kafiri, wallahi ba zai yi abin da dan maslahar ka ba, kai zai yi dan maslahar sa shi. In ma kana ganin wai yayi dan ya taimaka maka, to wallahi kansa zai taimaka maka. Kuma akwai ran da zaka gano hakan, to sai wani yake faɗan ga wani yanayin kasuwanci, za a turo ma kaza, ka tura kaza, a tura ma kaza. Bayan ƴan satuttuka mun sake zuwa karatun, sai ga wani matashi yana cewa wallahi malam amsar da aka bayar ta kasuwanci iri kaza yanzu akwai mutane da yawa an rifta da su sun tura kudaden su wani ma ranto waye 100,000 kaza ya ga garaba sa ya ga banza kawai ya ranto kudi ya hado can da can ya tura to ya tura an ture shi an rufe kuma magana kenan bai san inda zai nemo su ba to dama duk mutum da yake mai son banza wallahi duk mutum ka san irin wanda zaka ji an ce wai ya bada 5,000 ai masa 10,000 ma ku ce ina ne kai shi yanzu idan zai iya mai da biyar ta zama 10 ya zo gunka sai zai kai sai tafiyarsa ko a ce wai an yi maka kuɗi ga sunan wai ba a wanke su ba ka bada kuɗi a sayo zai ba a wanke su shikenan a ba kai kuma da yake mai son banza da garaba sa shikenan sai ka je kai kame ka karbo kuɗin mutane ka bayar shikenan a wanke ka a yi gaba to ya kamata mutane su zama fadakakku sayyidina Umar yake cewa lastu bi khibbin wala khibbu yakhdu'uni yace wallahi ni ba mai yaudari bane kuma ba mai yaudarin da ya isa mun wayo ai wayo ma ya san naki akwai abin da in dai kana zurfin tunani daga ganin wannan shirin to ka san cewa tarko ne aka dana aka sanya abincin da dabba za ta dunga ci tana ci kamun ta je ta hau a kamata wani kawai so yake dandanan ya kuɗi to shi yasa zai dinka wannan buge-bugen ai an ce aka siyo kaza akai kaza za a yi kaza shikenan ya shiga wannan kuma a rutsa da shi ya dinga da na sani kuma ba za ta yi masa amfani ba so wannan dai kamar yadda sai insha Allah ta'ala zan samu wanda nake ganin ya san abin sosai idan ya fayyace min to zan faɗa muku abin nake fahimta dangane da shi abin da muka yi daidai muna fata Allah ya ba mu lada abin da mu kuskure muna fata Allah subhanahu wa ta'ala gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din.